sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a mu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asaniya ta yau Alhamis wanda ta yi daidai da 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau din nan Alhamis a Najeriya. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau din nan Alhamis, wanda shine karon farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan wasu batutuwa. Sannan shugabar kungiyar mata yan wasan tennis ta bayyana damuwarta kan rashin jin kuriyar wata shahararriyar yar wasan tennis tun bayan da ta yi zargin cewa tsohon mataimakin premier China Zhang Guoli ya tilasta ta sun yi lalata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wasu sabbin matakan yaki da cin hanci da rashawa da shugaba Bazoum ke shirin dauka
ta hanyoyin wanda suka dace na face ma mutane in suka yi haka ba ta basu ba. Kuma wannan maganan nayi ta kowa ji.
Gwamnatin tarayyar Najeriya na zargin gwamnoni 36 da yiwa al'ummar kasar zamba cikin aminci. Bayan waɗannan rahotannin da labaran duniya, muna tafi da shirin mu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan amuna lafiya ga labaran. Bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau dinnan Alhamis a Najeriya, inda nan ne wuri na biyu a ziyarar kasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki, da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara yada zango jiya Laraba, wato kasar Kenya, inda ya gaya ma wani gungun ɗan gwagwarmayar kare ƴancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya. Ya yi gargaɗin cewa hatta kasar Kenya mai ingantaccen tsarin demokradiyya ta yi ta fama da ƙaruwar labaran ƙarya, matsalar cin hanci da rashawa, tashin hankali mai nasaba da siyasa, da kuma tsangumar masu kada ƙuri'a. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis, wanda shine karon farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi, ƙaurar jama'a, tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar na annobar COVID-19. Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis, kafin dukkaninsu su dunguma don gudanar da taron farko na shugabannin kasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016. Taron ya biyo bayan kwashe watanni 10 da aka yi ana ta kokarin farfado da kungiyar ta kasashen arewacin Amurka, wadda ke da matukar muhimmanci ga cigaban tattalin arzikin kasashenmu, da kuma haɗin gwiwa wanda zai taka muhimmiyar rawa wajen warware matsalolin yankin da ma duniya baki daya. A cewar mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mega a jiya Laraba.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kama kai ga jin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahotanmu na gaba. Sau da yawa rahotannin kungiyoyi masu zaman kansu a duniya kan fitar da bayanai dake tabbatar da cewa kasashen Afirka na fama da matsalolin cin hanci da rashawa wanda ke durkufar da tattalin arzikin kasashen. Sai dai a lokuta da dama mahukunta kan yi ikrarin yakar matsalar, amma abin tambaya anan shine yakin kan yi wani tasiri kuwa? Tambayar da abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto yayi wa shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum a wata tattaunawa ta musamman.
Lalle babu shakka kasashen mu na Afirka mahayawan lokacin suna fama da wannan matsalar ta cin hanci da rashawa. Ni kuma nayi niyya in yaki rashawa da cin hanci ta hanyoyin wanda suka dace na ba ce ma mutane in suka yi haka ba za a bar su ba. Kuma wannan maganan nayi ta kowaji yanzu na fara nada mutane na kuma na sa musu ido su da kansu kowa ya san da in aka ci gaba da irin abin da aka sa bai wallahi ba za mu zama tare ba. Yanzu wata na bakwai ban idansa nada mutanen da ni ne na daura musu nauyi kuma na ba su amana, amma dan da komai ya kare ina so jama'a su sami ni ido. Iyakan abin da nake iya yi sanye shi, muna cikin zamanin demokrasiya, wato ba za ka iya ka dauki matakai kaman gwamnati ne na inda babu irin wannan doka. Za mu bi hanya abin da doka ta tanada kuma za mu kwace ma kasa hakinta ga mutanen wanda suka ci amana.
Ne daga cikin wuraren da aka fi magana canci da ya tattalin albarkatun da Allah ya bayo Niger, uranium, gishiri, man fetur da sauransu. Akwai wasu canje-canje da ka kawo ko kake shirin ka kawo cikin wannan masana'antu?
Uranium a da ne yake kawo kuɗi ga Niger. Yanzu babu kuɗi a uranium tunda kamfanin gudan mun rufe shi. Gudan uranium da ke haƙowa yawan nashi ya rage ƙwarai, kuma faranshi shi an riga ya an tsaida shi. Hanyar da ake bi hanya ce guda babu matsala cikinta. Petrol yanzu abinda muke ɗauka kan petrol ɗin namu haraji ne kaɗai, ba mu sai da petrol kamfani ne da mu da 'yan Chinese muke ciki muna sai da baril kaman 16,000 kowane wata, shi ma babu damar cin hanci wanda ake iya magana a kai. Inda akwai cin hanci cikin aikin jami'an gwamnati ne wanda suka kula da aikin ƙasa, in soji ne, in polisi ne, in gendarma ne, in mutanen lampo ne, in mutanen duwan ne, in mutanen likita ne, in mutanen ina inda akwai idara a nan ne jami'ai suke aiki wanda bai dace ba, su ba da kungila da tsada, su ba da taba bisa hanya ba. Nan ne akwai manyan matsaloli.
Shugaban jamhuriyar Niger kenan Muhammad Bazoum a tattaunawarsu da Aliyu Mustapha Sokoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, Amurka ta yi shaidar kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'an sojin kasar Cambodia a makon jiya, wanda hakan ya janyo zazzafar caccaka daga Pompi da kuma tayar da jijiyoyin wuya game da abubuwan da China ke ginawa a wajejen sansanin sojojin ruwa da Kerim. A wata takardar bayani game da wannan shawarar da aka yanke, Amurka ta yi nuni da almundahana musamman game da wannan sansani na soji, wanda ya zama wani fagen rikicin siyasar yankuna tsakanin manyan kasashen, yayin da Amurka ke nuna damuwar cewa wurin na iya zama wani sansanin sojin China a mashigar ruwan Thailand. Ranar 10 ga watan nan na Nuwamba, ma'aikatar Baitul Malin Amurka da kuma ma'aikatar harkokin waje suka bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan Janar Chu Pirun, Director General na sashin kula da kayan aiki a ma'aikatar tsaro, da kuma Admiral TV, babban kwamandan sojin ruwan Cambodia kuma dan uwan ministan tsaro Tibang. Kasashen kungiyar G7 sun yi tirda abin da suka kira kirkiro matsalar bakin haure da kasar Belarus ta yi a kan iyakokinta jiya Alhamis, yayin da kasar Poland mai makwabtaka da ita ta bayyana cewa an sake kokarin haurawa ta kan iyakarta. muna kira ga gwamnatin Belarus da ta daina wannan takala da kuma amfani da jama'a saboda kauce ma ci gaba da samun mace-mace da kuma walhalu. A cewar ministocin harkokin wajen kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italia, Japan, Burtaniya da kuma Amurka a wata takardar bayani suka kuma kara da cewa ya kamata a baiwa kungiyoyin kasa da kasa damar kai kayan jin kai. Kasashen Turai na zargin shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko da tura dubban bakin haure akasari daga gabas ta tsakiya don su ketare kan iyaka ba bisa ka'ida ba a matsayin ramuwar gayya saboda takunkumin da kungiyar tarayyar Turai ta kakaba ma Belarus sanadiyar murkushe masu zanga-zangar kare tsarin demokradiyya da ta yi. Belarus dai ta karyata cewa ita ce ta kirkiro matsalar cincirin don bakin haure a kan iyakar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba daga batun cin hanci da rashawa sai na biyan bashi inda tarayyar gwamnonin Najeriya 36 ke zargin ma'aikatar shari'a da yi wa dokar ƙasa karan tsaye a game da kudaden da kundin tsarin mulki ya ba su. Amma bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayyar na zargin gwamnonin da haɗa baki da wasu kamfanoni don yi wa al'ummar ƙasar zamba cikin aminci. Ministan shari'ar ƙasar Abubakar Malami ya shaida wa muryar Amurka lokacin wata ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka, inda na tambaye shi cewar gwamnonin na zargin shi da riga malam masallaci tunda sun shigar da kara a gaban babbar kotun ƙasa. Amma sai ya ce,
akwai kyara ga wannan tunani dokta. A gaskiyar al'amari dai ita wannan jayayya da ake yi wata tattalin biyan kuɗaɗen waɗanda ake kira consultant, wato mu'amala ce da ta samu asali a shekara ta 2013. Tun a wannan lokaci akwai kai kawo na cewa ainihin kuɗaɗen da aka samu na yatiya da suka shi hada da Paris Club duk gwamnoni tare da haɗin kan ƙungiyar ƙananan hukumomi ta tarayyar Najeriya sun ɗauki wasu gungun mutane aiki na neman yafiyar bashin da kuma neman abin da aka samu daga baya sun kai yafiya da zama ainihin sun ƙato musu nasu haƙƙi. Wanda a sanadiyyar haka daga ƙarshe da aka zo aka samu yafiyar bashin suka nemi a biya su kuɗaɗen aiki bisa la'akari da yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu yayayyar nan haka cike a kotun koli ta tarayyar Najeriya. Kotun kolin tarayyar Najeriya ta tabbatar da haƙƙinsu waɗannan consultant na cewa ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar su ainihin ƙananan hukumomi ta biya su abin da aka tabbatar a matsayin haƙƙi ne.
Har lokacin da Muhammadu Buhari ya shigo a shekara ta 2017 ya aminta da cewar a biya kuɗi da suka kai dala Amurka 350 wanda kuma su ne baki ɗaya kuɗin na ƙarshe. Suna ganin cewar yanzu me yasa kuma aka zo aka sake fitowa da cewar akwai wasu, suna ganin kamar an baka abun gora ne shi yasa kake ƙoƙarin ganin cewar an karɓo waɗannan kuɗaɗe.
A'a ba haka ba ne. A lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da approval na cewa a biya kuɗin nan ya wuce kima ya wuce hankali. Amma a je a tattauna da consultant ɗin nan a gani shin ana iya samun wani sauki ko yaya dangane da abin da ya danganci wannan.
Magana da suke yi shine na cewar ai an yi kurakurai a cikin wannan kuɗi sai ana ganin kamar kai a matsayinka na ministan shari'a kana da wani abu da kamfanonin nan za su baka shi yasa kai tsayin daka akan a basu kuɗaɗen su kenan.
To amma gaskiya idan an ce idan magana ta je kotu musamman ta kai kotun koli wace da haƙƙin tabbatar da kuri ko gaskiyar ta ko kuma tabbatar da ita, ina ganin kotun koli ke da haƙƙin wannan. Ba wai shi gwamnoni waɗanda ainihin ita wannan jayayyar mu'amala originally su sun ka ɗauki consultant ɗin nan su sun ka kulla alƙawlan su ba kan kare su musamman a da yanayi da cewa gwamnatin tarayya ita kanta ta zarge da haɗin baki da consultant ɗin nan wanda shi ya zama tsanan na ƙoƙarin ainihin tura mu'amala na a gaban EFCC. Har akwai haƙƙin zargi waɗanda za a zarga ainihin ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar ƙananan hukumomi waɗanda sun ka ainihin ɗauki waɗannan consultant a karo na farko kun ka kuma amince da hukunci na cewa haƙƙinka baka ce ne ba wai a zargi wani tsariya ba bale Attorney General
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC za kuma ku kama mu kai tsaye ko kuma bibiye shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan yadda ake kula da lafiyar farce da kuma cutukan da suka danganci farce amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da farcen su
Amina Tsubono ina kula da farce na ne da yanke su da kuma a dan filing din su hakan nan dai
bayan sati nawa nawa kike yanka farce
eh yawanci dai ina da yanke farce na kowace juma'a saboda suna tsirowa da wuri
kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa
eh na taba ji an kika la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan zaki ga datti sun shiga ciki kuma zaki mutane yawanci zai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an wanke hannun nan ba
Yusuf ya daura gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi daya zuwa biyu na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito yayi toho ma'ana ya fita yadda ya kai matsayin da ya kamata in yanke shi to nakan zauna in yanke shi sama da shekara 10 lokacin da akai tawayarwa da mana kai cewar akwai annoba irin su kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da akan iya daukar su ta hanyar yankan farce to wannan yasa ne naje na siyo shi almakashi na yankan farce dan nazo na ajiye shi a cikin jakata wanda ni nake yanke wa kaina farce a kowane sati to ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farautana idan na yanke su sai na goge su ko wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke yi kin san sukan zo da wasu almakasa haka da dan to akwai wanda nake amfani da shi shi kankare shi nake to wannan idan na kankare shi kuma na yanke da na shiga na fito daga wanka na shafa mai ba na shafa mishi mai irin yadda su masu yin suke yi amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa to sai kiga farin da ke jikin shi farcen da na kankare ya koma shi sanya mutane da yawa suna mamaki wai ina nake zo ana yanke min farce saboda yanayin yadda nake kula da farautana
to shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi maganar cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farce
a gaskiya ban ji ba
sunana Basira Sanbala gaskiya ina kula da farce na kamar yadda nake kula da gashin kaina saboda da ta fito ko dan yaya ne idan ta fito hakan nan hankali na baya kwanciya hassi na cire ta a hannuna sannan nake samun nutsuwa kamar irin misali in ce nake kaya ne sun yi da datti a jikina idan ban cire ba bazan ji daɗi ba kamar kaina ne ya yi min datti idan ban wanke ba zan ji daɗi ba to haka ita ma akai fata na ɗauke ta eh na ji akwai datti da ke da bakin da ke take taruwa a cikin akai fa an ce ba a so a ci a musulunci kuma akan ce inuwa shedan ce ma a ta kanta akai fa idan ka tara
sunana Maryam Sani ina kula da farce na sosai inda ya kamata ni awoci ya je san farce ne amma dai ina dan barin shi time to time amma dai gaskiya ina goge shi kowace rana da cotton bud nakan shiga in goge da safe da rana ma haka da yamma ma haka nakan goge shi sosai bana barin datti ya shiga amma akai fa ɗaya ne nake bari
to madalla tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa dake yankin karamar hukumar Karu a Abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa da ta Isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci
barka mu da haka
to likita ta yaya ma ya kamata mutum ya kula da farcen sa
lallai hakikanin gaskiya farce abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga kula da shi a kore yaushe kuma akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce mu dinga kula da farcen mu misali saboda kar a dinga samun matsala yau da gobe abin da yasa kawai shine bincike ya nuna cewa wanda yake da farce misali sannan a ce baya kula da shi sosai to yana iya kuma samun matsala daga nan imma abin da ya shafi jin ciwo a jikin sa ko wani nau'i wani abu haka ko dai samun akatsi ga abin da ya shafi kamar tara da tido wani abu haka da zai kai ga ya samu matsala ko da rashin lafiya zuwa gaba.
Na'am, to likita, kamar bayan kwana ko kuma sati nawa ya kamata ma mutum ya riga yanke farcen sa?
To, dama abin da ya shafi farce akan ba da shawara, dama abin da ya shafi kula da wannan ya zamto cewa imma an dan gazarta su misali ta inda ba za su ba da matsala ba ko kuma akai ga yankewa gaba daya. Na san masu sauraron wurin su yi farin cikin sanin cewa hakan na kula yakan kai ga mutum ya san cewa ba ma farce kawai ba, hatta su ma na kai misali kamar misali ga mazaje akan ba da shawaran misali idan sun kai yanayin da ba za a iya kula da su wurin tsaftacewa ba to ya kamata a ce ana gajartawa. To haka nan hakikanin gaskiya akan farce ya zamto cewa ko ana iya gajarta farcen misali ta inda ba zai tsawo ya ba da matsala ba ko kuma ya zamto cewa an yanke gaba daya ta inda dai zai zama ba zai tara da tiko wani abin da zai ko wani abin da mai kama da haka da zai ba da matsala zuwa gaba ga shi wannan wanda yake dauke da wannan farce mai tsayi ko wani abu ba.
To kamar wasu irin cututtuka ne suka danganci farce ko kuma mutum zai iya cin karo da su sakamakon rashin gyara ko kuma kula da farcen sa?
Akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamuwa sakamakon ya bar farce kuma hala ba kulawa saboda datti yakan taru a karkashin farcen sa, sannan daga baya zai iya cin abinci da wannan farce musamman in aka samu karancin wanke hannu ko wani abu. So lalle akwai cututtuka da dama da mai sarau ya kamata ya san cewa lalle bisa ga dukkan alamu ana iya samu wannan matsala idan ya zamto cewa an samu rashin kula da farce misali. Cututtuka dai suna da dama dauka misali kamar dauki misali kamar abin da ya shafi gurbatan abinci misali kamar abin da ke kiransa food poisoning. So yakan zamto cewa wasu kwayan halittu musamman nau'i na kwayan halitta kwayan cuta na bacteria misali da sauransu sukan zamto sun samu asali saboda zama da suka yi a gabashin farce, sannan daga baya mutum aka samu karancin wanke hannu ko kula da farce din misali sai ya zamto cewa ya haddasa cututtuka da dama. Haka misali daga ciki kamar da na faɗi akwai abin da ya shafi gurbatan abinci na food poisoning da muka yi magana, sai kuma ana iya samun cututtuka da dama kamar abin da ya shafi onychomycosis da sauransu, dai haka akwai parenchymitis da sauransu. Duka dai nau'uka ne na cututtuka da yakan zamto akan samu imma ka zamto cewa an samu matsala wurin ita farce ta zauta ta samu ko daga ciki an samu kumburi ko zafi ko kuma wani dan ciwo daga ciki saboda dai matsalan da aka samu. To amma zan so masu sauraro su san cewa da dama irin wannan matsaloli suna da alaka da rashin tsaftace farce misali, sai ya zamto cewa abin da yafi dama yafi yawa da a cikin al'umma musamman kasashe masu tasowa shine abin da yafi yawa na gurbatan abinci imma daga waje da hannunsa ko bayan ya riga ya ci misali ya kai ba ciki misali, sai ya zamto ciki ya kumbura ko a samu gudawa da ko atini ko wasu abubuwa daga baya. Duka wannan dai hukumar hukunce cibiya ta kula da cututtuka ta Africa wato Africa Center for Disease Control and Prevention sun jawo hankali game da wannan sosai. Idan aka yi maganar tsaftar jiki to ya kamata kuma a haɗa abin da ya shafi tsaftar misali kamar personal hygiene kula da jiki wanka da wanki misali ko abin da ya shafi kula da baki wurin goge hakora da kuma farce da sauransu misali.
Wani dan jan hankali za ka yi wa irin masu kula da yara ko kuma iyaye akan barin farce ya yi tsawo a hannu?
Lallai idan farce ya yi tsawo a hannu misali iyayen mata da suke kula da yara da sauransu, na yi magana farko zan tawo mu da ke cewa akan samu ko abin da ya shafi jin ciwo ko rauni ko wani abu. Lallai wanda ya bar farcen sa ya zama ya tsayi sosai yana iya samun imma ya kare ya samu matsala ko kuma shi din abin da ya shafi rike wani abu ya zamto cewa ya kamar jariri da ke magana, lallai fatar sa ba ta da kwari kuma ana iya samun matsala abin da ya shafi kamar daga fata ko daga rike yaron ya zamto cewa yau da gobe saboda an bar farashi masu tsawo sai ga an ji masa ciwo ko an karci jikin sa an ji masa ciwo saboda wani abu. Sai kuma har yanzu zan so in jawo hankalin mata iyaye mata misali masu kula da yara har yanzu akan wannan gaba saboda yakan zamto cewa su canza kamar canjin abin da ya shafi pampers da sauransu da ake yi wa yara a shirye jikin su da kayaki da sauransu ko su hadu bafi da ma shirewa yakan iya ya an kai mataki da za a iya daukan datti daga waje kamar daga farce misali saboda duk abin da ya shafi farce na datti daga sai baka iya ganin sa daga waje. To amma yau da gobe imma mu'amala ko zufa ko wani abu irin kai daga baya dattin yakan iya fita to kin ga ana iya shirye yaro kuma daga baya a ce akwai datti a hannun ita uwa mai kula da wannan yaro. Shawara ta ga wannan iyaye mata shine lalle su tabbatar da yanke farce zamanto wajibi a gurin su ko kuma da muke maganan kar a bari yayi tsayi misali a dan rage dan gajarta yadda ba zai dauki datti daga ciki ba ya zamanto wajibi a gurin su, sai kuma abin da shafi wanke hannaye su zamanto cewa haka musu kusanci yaran su sun wanke hannaye ko kuma bayan sun gama shirya su gaba daya ya zama to cewa sun wanke hannayen su kafin su shiga wasu al'amura.
Akwai wasu wanda suke da ko dabi'a ko suke son su ga farce ya dai tsawo a yatsan su. Shin mutum zai iya barin farcen sa da tsawo amma kuma ya riga misali wanke dattin da yake shiga cikin wannan ba matsala bane?
So lallai matsalan datti idan ana wanke farce bai da matsala anan wannan bangaren. So sai kuma mu duba wasu bangarori da dama kamar abin da ya shafi yau da gobe rike kai wasu abubuwa da zai yi imma rike kofa akwai wanda zai bar farce misali zan bara yazo zai rike kofa kawai shikenan sai farcen sai ya zama ya kare a wannan lokacin. To kinga yana iya jin ciwo da karan kansa da dan wannan bangare da ya kare din ko wani abu. To amma lallai bisa ga duka alamu idan mutun ya zamto zai iya samun lokaci ya bada lokacin sa na kula da farce lallai barin sa ya tsawo din yana iya ganin cewa bai da matsala ta wannan abin da ya shafi barin datti a ciki. To amma abin da yafi shine kawai kamar yadda ita cibiyar kula da cututtuka ta magana ta Afirka gaba daya cewa yankewan ko kuma ragewa din shi yafi daidai saboda kula da irin ko rauni ko kaiwan farce ko wani abu da yake sai saboda dan adam ma yana da wani abu daga baya ba ma yake ya samu lokaci yana kula da farcen daga baya kuma yazo a ce bai samu wannan lokacin ko kuma ya zamanto ya kasa samu lokacin da ya zauna yayin wannan sai ya zamanto ya tara datti a ciki wanda kuma da cin nan zai iya bada matsala daga baya wurin samun imacin abinci ko rike wani abin da bai da tsafta kaga daga baya an samu rashin tsafta ko rashin lafiya ko cututtuka da dama da akan samu saboda irin wannan samun datti daga karkashin farce da sauransu.
To madalla duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba inda za a je mu da ci gaban shirin. A madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar da kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mabu nake cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga faifan wasiƙu ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar sakon email. Sakonmu na farko a yau wanda ke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa, muna roƙon Allah ya kawo muna ƙarshen ɗan bindiga dake addabar garuruwan sabon birni Gwaranyo Gada Illela dake jihar Sokoto. Da fatar Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan su ya kuma ba mu hukunta damar ɗaukan matakai da suka dace. Sako daga Kabiru Janya Kwari a jihar Sokoto Najeriya. Wasika ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce daga Faruku Mahe Karuga da Kinunu Sani Yunusari suka ce salamu VOA Hausa dan Allah ku mika muna sakon ta'aziyar mu zuwa ga ƴan uwan mutanen nan fiye da 60 da ƴan bindiga suka kashe a gabashin jihar Sokoto. Da fatar Allah ya ji kansu, Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a kafar mu baki daya. Allahumma amin. Baki daya mun zo ga shirin mu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau dinnan Alhamis a Najeriya, inda nan ne wuri na biyu a ziyarar kasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis wanda shine karan farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi, kaurar jama'a, tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar na annobar COVID-19. Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis kafin dukkanin su dunguma don gudanar da taron farko na shugabannin kasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016.
Masu sauraro, iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu cikin shirin mu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Cameroon, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ta'almasi Garba da ya tayani gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia.